This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Far'a, Nomad da Lon. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa an samu hadari a Makka kuma mutane da dama sun rasa ransu. Kana za ku ji tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa suka bayyana kadarorinsu, jama'a ke ta kirayen cewa gwamnoni su bi sahu. Kana za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna ɗauke da ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a kasar Saudiya sun ce akalla mutane 87 ne suka halaka, wasu 187 kuma suka samu raunuka lokacin da wata na'urar gine-gine shigen kugiya ta burma kan harami. Faduwar wato kugiyar ta barbara guzai ta ko'ina. Ana aikin faɗaɗa haramin ne lokacin da hadarin ya auku. Hotuna da ake ta nunawa a dandalin sadarwa sun nuna mahajjata jina-jina da kuma baraguzai daga na'urar ginin da kuma ɓangaren masallacin da ya ɓurma. Wannan hadari ya auku ne lokacin da mahajjata daga sassan duniya daban-daban suka hallara domin fara aikin haji makon gobe.
Bom ya tashi a wani sansanin 'yan gudun hijiran tashe-tashen hankula na Boko Haram ya kashe akalla mutane 7, ya raunata wasu akalla 20 a Yola jihar Adamawa, Najeriya. Wani jami'in yaɗa labarai na hukumar ba da agajin gaggawa na Najeriya, Sani Datti, ya ce an ɓoye bom ne a cikin wani tenti kusa da wani risho a sansanin da ke Malkohi. Sansanin na Malkohi yana daga cikin sansanoni masu yawa da ke Yola a jihar Adamawa, inda mutane daga jihohin nan uku ke da rikicin ya shafa suke samun mafaka.
Yau Juma'a, Amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cikar shekaru 14 da kawo mata mummunan harin ta'addanci. Shugaban Amurka Barack Obama tare da uwar gidar sama da ma'aikatan fadar White House sun tsaya tsinna wani ɗan lokaci da ƙarfe 9:14 na safiyar yau, a daidai lokacin da jirgi na farko ya kara da Benin Helicopter hada-hadar kasuwanci ta Amurka da ke birnin New York. Da rana, Mr. Obama ya gana da sojoji da jami'an tsaro a wani taro na musamman a wani sansanin soji da ake kira Fort Meade da ke nan bayan garin Washington domin yi magana da Amurkawa da suke aiki domin ci gaba da tsare ƙasa. A birnin New York, iyalan waɗanda suka halaka harin shekaru 16 da suka wuce sun hallara a can, inda za aka kada gwarji kuma aka karanta sunayen waɗanda suka halaka a wannan hari. An yi tsinna wani ɗan lokaci da ƙarfe 9 na safe, saura minti 14 da kuma ƙarfe 9:03 lokacin da jirgi na biyu ya afkawa wannan bene.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna sukar ƙasashen Turai da Amurka da ƙasashen Laraba da suke yankin Gulf da Allah ya yi wa arziki, saboda sun gaza taimakawa bakin haure daga gabas ta tsakiya. Ƙasashe daga gabashin Turai ba su da sha'awar karɓar bakin haure masu yawa daga cikin waɗanda suke gudu daga ƙasashensu saboda tashe-tashen hankula da gallazawa daga hukumominsu. Ƙasashen da suke yankin Gulf suna barin 'yanci rani dai kaɗai, kuma da sharaɗin za su iya korarsu duk lokacin da suka ga daman yin hakan. A hira da sashen Rasha na muryar Amurka, daraktan ƙungiyar ta Human Rights Watch Kenneth Roth ya ce daɗewa ƙasashen da suke gabashin Turai suna nuna ƙyama da wariya ga 'yan gudun hijira da gabas ta tsakiya wacce take fama da rigingimu. A halin da ake ciki kuma, shawarar da ƙungiyar tarayyar Turai ta gabatar na raba bakin aure da ƙasashen da suke cikin ƙungiyar yana fuskantar turjiya daga wasu ƙasashen, musamman daga gabashin Turai kamar Hungary, Czech, Poland da kuma Slovakia.
Daga ƙarshe, faɗaɗa goyon bayan da Rasha take baiwa gwamnatin shugaba Assad na Siriya da ke Damascus ya sa Amurka tana bayyana damuwa. Duk da haka, Rasha ta ce ta bayyana fatar matakin da take ɗauka ba zai haifar da na sani ba a Siriya ta wajen haɗa kai da Amurka, wato za ta ɗauki matakin ganin ta haɗa kai da Amurka domin kaucewa haka. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yawa Moscow cewa hada kayan da suka faɗa tun da farko yana nufin hada kai da gwamnatin Syria da sojojinta matakin da ba lalle bane ya samu goyon bayan Amerika a duba matakin da Rasha ta dauka a bayan nan a Syria jama'an Amerika sun ce sun damu cewa Rasha za ta iya kai hari kan yan tawaye da kasashen yammacin duniya suke baiwa goyon baya wanda hakan yana iya janyo arangama tsakanin Rasha da sojojin yammacin duniya wadanda suke fafatawa da yan kungiyar ISIS
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka. To yau ne hadari ya rutsa da wasu bayan Allah da suke cikin Safa da Marwa a can kasar Makka. Na tattauna da Jamilu Junaid wanda yanzu haka yana can Makkan domin aikin ibada. Kuma sa'ilin da abin ya faru ya gane wa idanunsa. Shin Jamilu ya abin ya faru ne?
Bayan yau dai an mun tashi a garin Makka an samu ruwa mai ƙarfi sosai gab da lokacin magariba kuma da tsawa sosai to tsawon nan shine yaya da ke shi abin da ke cire kirin din karfan da ake yin da shi dukan da tsawon yamai da kasa ne sai cire shi kin daga kasan shi gaba daya kuma in dai ka san abin sosai za ka san cewa dogo ne kuma ana support din shi da wani katin DC haka da ke rike shi ya samu balance to samuwar cirewa abin da ya kasa ya kire din sai ya kwanta sai faɗo daidai inda mutane ke dawa shi da wannan dukan a kan shi yawa ta wajen jefan da ake dawa abin da ta wajen jefan in za ka yi wajen Safa da Marwa
daidai inda ake Safa da Marwa kenan
yawa ta hanyar shiga wajen Safa da Marwa to ta jefan ne
kamar da wani lokaci ne abin ya faru
abin ya faru lokacin da ake ruwan nan sosai kamar karenci kamar bakwai haka kamar bakwai saura bakwai haka
amma dai mutane sun san sun gani sun kuma ga cewa ana aiki a wurin amma duk da haka ne ake bi ta koho ake shiga wurin yin Safa da Marwa din nan
ka san abin akwai extension da ake yanzu ne ana tsara masallacin jirma
eh
to gefe ɗaya muke amfani da shi ɗaya gefen kuma construction site ne suna cewa gine-gine so da yawan mutane har wajen ma ana bi hanya ne wajen
wato ba ma ba wuri guda mutanen suke ba wai sun tsaya suna tsaye a wurin bane suna gittawa ne kawai
ba wai tsaya suke a wajen ba ai abin screen din in ka san shi dogo ne to da ya fadi ya fado ne ya cikin tsakiyar wajen da ake dawa su kusa da kaba idan da ya ballo daga kasa dutsen da ke rike shi shine ya rinjaye shi sai fado cikin mutane idan na mutane sai kuma sliding duk wanda ke gefe dai Allah ya musu cikawa
an san adadin mutanen da suka rasu yanzu
gaskiya a haka sai dai speculation da mutane ke gaya amma gaskiya babu wanda zai gaya maka mutanen da suka mutu
to an san galibi ko yan wasu kasa ne ko ko dai abin hartsina yake tunda dai daman kowa da kowa na wuri ne da kowa da kowa yake
eh wuri da kowa da kowa yake amma galibin da mutane yadda muka gani farin mutanen farin fata sun fi yawa wajen mutanen gefen ba yawa gare su ba amma maybe muna expecting ne zuwa gobe in sun tantance duka lambobin za mu ji attractive da wannan
akwai wanda suka ji ciwo akwai wanda suka rayu sakamakon shi wannan hadarin ko ko duk gaba ɗaya wanda duk ya shafa shi
mutu akwai wanda suka rayu akwai wanda aka diba a wheelchair aka sa su a ambulance aka kai su asibiti
to yanzu wani hali ake ciki a nan wurin akwai wani abu da aka yi domin kare shi wannan al'amari
abu ɗaya da aka yi shi ne an katange wajen yanzu aka suna na suna hana mutane bi ta wajen duk wajen jini ne a ƙasa sai hannayen mutane wasu hannu a gefe kafa a gefe daya
ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya ƙara karewa tun lokacin da shugaba Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo suka bayyana ƙadarorinsu 'yan Najeriya ke cewa gwamnoni su bi sahu mana ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Ungiyoyi na ci gaba da zanga-zangar mara baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa daidai lokacin da ake kira ga gwamnoni su bi sahun shugaban ƙasa wajen bayyana dukiyoyin da suka mallaka. Tamkar hukumar kula da tsarin jami'an gwamnati Court of Conduct ta farka don ta bakin jami'an labarun hukumar Mrs. Iyabo Akinwale duk da rashin wadatar kuɗaɗen gudanarwa da ke tarnaƙi ga ayyukan hukumar tana dagewa wajen tabbatar da masu riƙe da kujerun siyasa sun bayyana kadarorin nasu. Kamar yadda yake kunshi a sakin layi na 11 na tsarin mulkin 1999. Gwamnoni da dama sun ce baya ga mika bayanan kadarorinsu ga hukumar ɗahar ma'aikata ba za su bayyana wa duniya kadarorin nasu ba. Modibo Bakari lauya ne a Abuja da ya ce ba lalle ne sai an yayata dukiya kafafen labaru ba bayan mika hukumar da'ar ma'aikatan.
Ana kiransa public declaration domin hukuma ce ta jama'a ta kowa da kowa. To kana iya zuwa ko kai waye ne ka je ka duba abinda mutum ya bayyana. To in an ce sai an buga a jarida. To wannan kuma an ketare iyaka.
Me yasa to in haka ne shugaban kasa da mataimakin sa suka bayyana kadarorin su a fili har ma aka buga a jarida?
Bugawa a jarida ban yi tsammani su suka bada copy a buga a jarida har abin nan ba. Idan babba ya bi sahu kaga dole ne na baya su tabbatar sun yi nasu.
Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi Comrade Ibrahim Khalil bayan zanga-zangar azama yaki da cin hanci da rashawa ya ce ya zama wajibi gwamnonin har ma da shugabannin ƙananan hukumomi su bayyana kadarorin nasu a fili.
Tun daga matakin kawun sula na ƙaramar hukuma har zuwa kan shugaban ƙasa kamar yadda shugaban ƙasa da mataimakin sa suka ba da kyakkyawan misali wajibi ne su bayyana abin da suka mallaka farkon shigar su a tsakiyar aikin wajibi su dada bayyanawa ya ƙare ne ko ya ragu sannan lokacin da za su fita wajibi su bayyana abin da za su fita da shi wajibi ne ai haka don shine zai tabbatar da abin da kowanne mutumin da aka danka dukiyar al'umma za a san me yake ciki.
Kuna ganin kamar waɗanda suka kauce wa yin haka suna da wasu abubuwa da suke son boyewa kenan?
Tabbas in ka ga mutum yana nuku-nuku to akwai abin da yake boyewa. Bahaushe ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi.
Wasu ma daga al'ummar ƙasa na mara baya ga wannan batu na ayyana dukiya da zai taka rawa wajen hana almundahana, kazalika da yanke hukunci mai tsanani. Ga ɗaya daga masu sharhi injiniya Kailani Muhammad.
Kotuna da aka ce za a kafa da zaran an samu mutum ya saci kuɗi a irin na Ghana mu kashe su. Kowane ne in kai Baniye ne in kai Bahaushe ne in Inyamuri ne a kashe tunda su kashe mu suke yanzu a China in mutum ya saci kuɗi ya kai wani mizan sai a kashe shi saboda shi yana son ya kashe mutane ne.
A halin yanzu dai gwamna El-Rufai na Kaduna na kotu don kalubalantar kagida ya ce an masa na mallakar naira biliyan 90. Can Kudu kuma gwamna Amosun na Ogun ya kauce wa bayyana dukiyar tasa ba kamar yadda tsohon gwamna Benga Daniel ya ce dukiyar tasa ta kai naira biliyan 4 ba. Nasura da Malika Imirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, to da yake yau Juma'a muna sauraron ku domin ku bayyana muna ra'ayoyinku kuma lambar mu tana nan kamar haka 2022 2655 2655. Ba mu muka ba ku take ba ko za ku faɗa mana duk abin da kuke son ku ga mana.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 205 2655.
To madalla, mun samu mutum na harko daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Usman Muktar, dan Niger wanda yake kasuwan Bacci Kaduna.
To Usman Muktar, me ra'ayinka yau?
Na farko dai ina miƙa saƙon jaji na ga wannan al'umma ta Saudiya wanda wannan injin ya faɗo ya taushe mutane wasu suka dama suka karaya kansu Ubangiji Allah ya ji kansu Allah karama musu.
To amin suma amin.
Sannan na biyu kuma Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen hararen Boko Haram a Najeriya da Nijar da ma ƙarshen Afirka gaba ɗaya.
To amin Usman.
Sai kuma nake a ƙarshe nake yin addu'a Ubangiji Allah ya sa wannan siyasar za ta yi take zuwa ƙasar Nijar. Ubangiji Allah ya sa yi ta lafiya kama lafiya da fatan za ku tashi lafiya daga Usman Muktar dan Nijar wanda yake kafin Bacci Kaduna. Na gode.
To Usman, mun ji ra'ayinka, mun gode mu ma. Yanzu bari mu je Zamfara. Waye daga Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Juma'a binnin magaji local government jihar Zamfara.
Wa? Magaji?
Magari binnin magaji local government Zamfara state.
To, me ra'ayinka na binnin magaji?
Alhamdulillah, ayina kamar da amini na hodi na garin Kaduna ni ma ina yin jaje akan abun da ya faru a ƙasar Saudiya. Wa'anda na rasu Ubangiji Allah ke masu rahama ya gafarta musu.
To amin suna amin.
Sannan kuma a nan jihata ta Zamfara ina kira ga shugabana da ya yi ƙoƙari ya wa mutanen jiharsa adalci. Saboda abin da ya faru a jiya a kan 'yan ƙungiyar Kwadago da suka tafi su yi mashi murna a kan abubuwan da janar Buhari ya ƙaddamar sai bai hito ba ya masu jawabi. Kaga wannan abun ni ra'ayina kenan, kuma wassalamu alaikum.
To mun gode na birnin magaji, mun gode da wannan ra'ayin. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Waye daga Maiduguri?
Mallam Baba ne daga Maiduguri.
Mallam Baba, me ra'ayinka a yau?
Eh, ra'ayina dai akan hare-haren da Boko Haram suke harin su dai suna nan masu kamar soji, abin da suke fara daban kuma abin da yaran suna yi daban.
Me yasa ka ce haka?
Ta ga shi nan kauyen mu kusa da Giwa Barak nan, sun zo sun kawo hari sun kashe mutum shida, sun ɗauki masu duke mutum da
yaushe
suna ga wanda suke ba wanda ya magana.
Yaushe?
Eh, da yake sati biyu ko uku ba. Kauyen mu Jos kusa da Giwa Barak ne, da yake kilomita goma ba.
To Allah ya kyauta, Allah ya sa wanda aka yi domin sun ji. Yanzu bari mu je Yobe. Malam Baba, Allah ya sa. Wa alaikum salam, waye daga Yobe?
Abubakar ne daga Tarmowa.
Abubakar, me ra'ayinka wannan daren yau?
Ni ra'ayina Allah ya bamu zaman lafiya a abin nan dinmu a ƙasarmu Najeriya.
To Abubakar, wannan addu'a ce mai kyau. To madalla, Allah ya nuna mana. To mu ku za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, domin mu yau ban ba ku take ba. To yanzu ga mu Lagos, waye a Lagos? Ga wani ya kira daga Lagos. Wane ne daga Lagos?
Ahmad Abubakar.
Sama Mala Abubakar daga Lagos, to me ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne wanda bama aka gasa na wani abun nan.
Sansanin yan gudun hijira.
Ya kamata a samu waɗanda 'yan sanda da 'yan bomb squad. Ana sa wurin jama'a su dinga bincika, ba kawai ba ne suna nan ofis, ya kamata suna bincikawa duk sun ka ga waɗanda abubuwa a ta gaske sai a cire abun kafin abu ya zo ya kawo sa a kashe mutane.
To Abubakar, Allah ya kyauta. Yanzu bari mu je Yola. Waye daga Yola? Wane ne daga Yola?
Muhammad Usman.
To Muhammad Usman, me ra'ayinka wannan daren?
Tsakani da Amina. Wani jina masu aiki tsakani da.
Ai, ba mu jin ka sosai.
Hello?
Eh, yi magana, yi magana.
Muhammad. Wannan yaran nan wallahi na suna. Kada kawo mai hali suna kashe mutane ba Maiduguri nan wallahi.
Wasu yara? Wasu yara kake magana?
Yara yan boko haram.
To Allah ya sauka. Muhammad Usman, bari mu je Jigawa. Waye daga Jigawa?
Kana magana da Aminu mai aljana daga nan Jigawa.
To Aminu mai aljana, me ra'ayinka?
Ina fatan ra'ayina a game da wannan magana, ina fatan alheri.
Wani magana?
Magana wannan da kuke.
Wani magana muke? To mun gode Aminu mai aljana.
Ina Buhari, fatan alheri.
Yanzu bari mu je Maiduguri. Waye daga Maiduguri?
Ni ne Baba Sarki Fakaneza Bulunkutu, Maiduguri.
To Baba Sarki, me ra'ayinka?
Wato ni abinda Buhari, General Buhari yake mana a nan Najeriya, Allah kara masa karfin abubuwan da yake din nan, da shi da kuma wannan manjo General Buratai din nan, Allah kara musu abinda suke yi. Sai kuma wannan Sani Usman kuka shekara suka karbi gamborin gala shekaran jiya, Ina taya su murna. Sannan sai kuma kuka na zuwa gwamnan Borno, mu kungiyar Fakane Zoji ne muka yi masa, ne bai taɓa taimakonmu da naira ɗaya ba. Ga mu nan talakawa ne, amma duk gudun hijira da ake ko jirgin sama da yake hawa, ina aiki Fakane za ne yake aiki, ya taimaka mana.
To hagun wani daman wani.
Allah kuma ya kara.
Madalla Baba Sarki, yanzu bari mu je Azare. Wane ne daga Azare? Kolan Azaren ya yanke ne, waye daga Azare? Ina ganin layin Azare ya yanke. A ci gaba da kokari. Layin Azare ya yanke. Ku ne za ku kira mu ha? Ku faɗa mana ra'ayoyinku. Ba mu muka ba ku take ba, ku faɗa mana abin da ke zuciyanku. To, bari mu je Gombe yanzu. Gombe, waye daga Gombe?
Barayi Muhammad Arabu ne.
Barayi Muhammad, to, barayi mai ra'ayinka?
Ni ina so in jajantawa waɗanda ƙarfe fada ya kashe su a Makka. Da fatan Allah ji kansu ya gafarta musu.
Amin summa amin, amin summa amin.
Allah kuma kiyaye na gaba.
To Muhammad Araba. To yanzu bari muna jihar Benue. Waye daga jihar Benue? Wanda kuma shine kira na ƙarshe. Wane daga jihar Benue?
Muhammad Kabiru daga jihar Benue.
To Muhammad, me ra'ayinka Muhammad Kabiru? Amma don Allah Muhammad Kabiru ka share rediyo da Allah. Ka buɗe rediyo to.
Sai na kashe.
Yawwa.
Ina neman, ina roƙo ne zuwa ga shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari. Dangane da jarabawar shiga jami'a, wato jam kenan. Ake rubutawa.
Me ya samu jam?
Da a ɗauki mataki a kai saboda ɗalibai da yawa suna rubutawa ana zaluntar su. Ba sa samun admission zuwa shiga jami'a. Suna kashe kuɗi don akwai wanda sun rubuta kai su goma wanda na sani.
To Muhammad Kabir, mun ji naka ra'ayin. Da kuma ra'ayin Muhammad Kabir ne daga jihar Benue muka zo ƙarshen waɗanda za mu iya ɗaukan kira-kiran su, gobe ma rana ce ko kuma ran talata idan mun sake dawowa mun buɗe layi.
Ƙasashen Najeriya da Ivory Coast sun sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta mata a gasar wasannin nahiyar Afirka ta wannan shekara, da yanzu haka ake gudanarwa a ƙasar Congo Brazzaville. Ƙasashen biyu dai sun sami wannan damar ne biyo bayan nasarorin da suka samu karo na biyu. A baya-bayan nan dai Najeriya ta doke Tanzania da ci 3 da nema a rukunin A, yayin da ita ko Ivory Coast ta yi galaba akan mai masaukin baki Congo Brazzaville da ci 1 da nema. Hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta wanke ɗan wasan Hull City Jack Livermore daga hukuncin dakatarwa saboda zargin aikata laifin shan hodar Iblis. A watan Mayun da ya gabata ne dai hukumar ta dakatar da Livermore, inda kuma yake fuskantar tuhumar da kan iya haramta masa buga wasa na tsawon lokaci. To sai dai kuma bayan gudanar da cikakken bincike, hukumar ta ce bisa la'akari da shaidannun da aka gabatar mata ɗan wasan ba shi da wani laifi. Livermore ya koma Hull City ne daga club ɗin Tottenham dab da soma kakar wasannin da ta shige bayan kammala zaman aro a club ɗin na kakar wasanni ta 2013 da 2014. Shugaban club ɗin Real Madrid ta ƙasar Spain Florentino Perez ya ce shahararren ɗan wasan club ɗin Cristiano Ronaldo zai ci PSG ta ƙasar Faransa makudan kuɗaɗe har fam miliyan 1,000 idan har tana buƙatar sa. To amma kuma Perez ya hakikance cewar ba tabbas a ci gaba da kasancewar Ronaldo a Madrid ɗin. An daɗe ana ta'allaka Ronaldo ɗan shekaru 30 da komawa PSG, duk da yake yanzu haka yana da sauran shekaru 3 a kwantaragin sa na Madrid. Sai dai kuma Perez ya ce da wannan adadin na fam miliyan 1,000 ne kadai za su iya sayarwa da PSG ɗan wasan. Ɗaya ɗan takarar da ke kalubalantar shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, Yerima Ali bin Al-Hussein, ya ce dole ne shugaban na FIFA Sepp Blatter ya yarda shi ne umul haba'isin matsaloli da kuma koma bayan da hukumar ke fuskanta. To sai dai kuma Yerima Ali ya yi watsi da duk wani yunkuri na wargazawa ko kuma soke hukumar ta FIFA baki ɗaya kamar yadda wasu suka murada. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Babu wata alama da ke nuna cewa rikicin siyasar kasar Burundi ya lafa. Bisa la'akari da kisan da aka wa wani mai magana da yawun jam'iyyar adawa a Bujumbura, babban birnin kasar. An dai harbe Patrice Gangu na jam'iyyar UPD Zigami Bangane a kofar gidansa a ranar 7 ga watan Satumba. Wannan kuma ita ce kisa ta biyu da aka wa 'yan jam'iyyar, wacce ke da nasaba da rikicin tazarcen shugaban Burundi Pierre Nkurunziza. Akwai kuma da yawa daga cikin fitattun 'yan ƙasar da aka bindige a 'yan watannin nan, ba tare da an kama waɗanda ke da hannu a kashe-kashen ba. Yarjejeniyar Arusha da aka ƙulla shekaru 15 da suka gabata ta taimaka wa ƙasar Burundi wajen farfadowa, wadda ta amince da cewa duk gwamnatin da ke kan karagar mulki za ta rungumi ɗaukacin 'yan ƙasar. A yau Burundi na fuskantar sabon kalubale, wato kawo ƙarshen rikicin da ke addabar ƙasar da samar da zaman lafiya mai ɗorewa ta hanyar bin tafarkin yarjejeniyar Arusha. Wannan ba alhakin ɓangare ɗaya ba ne, a'a, aiki ne na ɗaukacin 'yan ƙasar da duk wata jam'iyya. Muna kira ga shugaba Nkurunziza da gwamnatinsa da shugabannin 'yan adawa da ɗaukacin 'yan ƙasar Burundi su himmatu wajen tattaunawa mai ma'ana ta hanyar samar da cikakken wakilci. Wannan kuma ba kalubale ne na Burundi kaɗai ba. Amurka na nuna goyon bayanta kan samar da shugabanci na gari a yankin, ciki har da ƙasar Uganda da al'ummomin da ke gabashin Afirka wanda zai rinka shiga tsakani a al'amuran da suka shafi siyasa. Kuma wannan shugabanci ana buƙatar sa ne cikin gaggawa. Sa hannun ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗaukar matakan da suka dace daga ɓangaren ƙasashen yankin na da matuƙar muhimmanci wajen kare Burundi sake tsinduma cikin wani sabon rikici. Kuma muna nan kan bakarmu wajen ganin mun tuhumi duk wanda aka samu da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da duk wanda suke ƙoƙarin jefa ƙasa cikin rikici. Shugaban Nkurunziza na da kwanan sanin rikicin da ke ƙasarsa, ya kuma yi kira ga kwamitin tsaro da su yi aiki da jami'an tsaron ƙasar. Wannan babban abin damuwa ne domin jami'an tsaron sun haɗa ne da tsagerin matasa da ƙungiyar matasan jam'iyya mai mulki ta Imbonerakure da ke ɗauke da makamai. Waɗannan tsagerin na ƙara haifar da zaman ɗarɗar, lamarin da ke ƙara dagula halin da ake ciki, ya kuma sa kusan mutane 200,000 'yan ƙasar ta Burundi suka fice domin neman mafaka a ƙasashen waje. Domin kare ɓarkewar rikici, ya zama dole matasan Imbonerakure da duk sauran tsagiru su aje makamansu cikin gaggawa a ƙarƙashin sa idan ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU. Muna kira ga 'yan Burundi da su yi watsi da duk wani lamari da zai haifar da tashin hankali domin cimma matsayin da za ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Burundi. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Hukumomi a ƙasar Saudiya sun ce akalla mutane 87 ne suka halaka, wasu 187 kuma suka jikkata lokacin da wata na'urar gine-gine shigin ƙugiya ta ɓurma kan harami. Faduwar ƙugiyar ta barbara guzai ta ko'ina. Ana aikin fara da harami ne lokacin da haɗarin ya auku. Hotuna da ake nunawa a dandalin sadarwa sun nuna mahajjata jina-jina da kuma baraguzai daga na'urar gine-ginen banda ta ɓurma. Bam ya tashi a wani sansanin 'yan gudun hijira daga tashe-tashen hankula na Boko Haram, ya kashe aƙalla mutum 7 ya raunata wasu 20 a Yola, jihar Adamawa. Wani jami'in yaɗa labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya, Sani Datti, ya ce an ɓoye bam ɗin ne a cikin wani tanti kusa da wani risho a sansani da ke Malkohi. Sansanin na Malkohi yana daga cikin sansanoni masu yawa da ke Yola, jihar Adamawa, inda mutane daga jihohin nan uku, wato Borno da Yobe da Adamawa, waɗanda rikicin ya shafa suka samu mafaka. Yau Juma'a Amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cikar shekaru 14 da kawo mata mummunar harin ta'addanci ranar 11 ga watan 9/2001. Shugaban Amurka Barack Obama tare da uwar gidarsa da ma'aikata a fadar White House ta shugaban Amurka sun tsaya tsinna wani ɗan lokaci da ƙarfe 9:14 na safiyar yau, a daidai lokacin da jirgi na farko ya kara da Benin Helicopter hada-hadar kasuwanci ta Amurka a New York. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna sukar ƙasashen Turai da Amurka da ƙasashen Larabawa da suke yankin Gulf da Allah ya yi wa arziki saboda sun gaza taimakawa bakin haure daga gabas tsakiya. Ƙasashe da ke gabashin Turai ba su da sha'awar karɓar bakin haure masu yawa daga cikin waɗanda suke gudu daga ƙasashensu saboda tashe-tashen hankula da gallazawa daga hukumominsu. Ƙasashen da suke yankin Gulf ɗin suna barin bakin haure ne kai waɗanda suke fita domin cirani.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe kuma a ji mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na Abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Amma kafin mu tattara ina mai namu, ga dubun gaisuwa da fata alheri ga daraktan asibitin Yarma a garin Gombe, Dr. Yarma, saboda nasarar kammala karatunsa na digiri. Haka kuma dubun gaisuwa da fata alheri zuwa ga Alhaji Musa Rijau a can jihar Niger. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taimaka min domin gabatar da shirin, domi Obatina wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokacin, wato injiniya Suleiman, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.